kamar Boko Haram, ita ma kungiyar 'yan ta'adda ta IPOB da ke rajin kafa kasar Biafra daga tarayyar Najeriya. Sannu a hankali ta kama hanyar fito na fito da mahukunta a cikin kasar. Al'amarin da ya sa gwamnatin jihohin kudu maso gabashin Najeriya suka haramta ta. Shin kome wannan haramci ke nufi bisa doron tsarin mulki? Tambayar kenan da naiwa lauyan tsarin mulki Barista Ibrahim Tukur El Saudi.
Abin da yake nufi dukkan abubuwa da suke dole ne su bari. Idan ɗaya daga cikin su ya tashi yayi ambaci sunan ma IPOB, duk wanda yayi ikrarin cewa shi memba ne na wannan kungiyar, to ya kamata a kama shi a gurfanar da shi gaban shari'a. Saboda idan aka ce mutum ɗan ta'adda ne, wato yana yin abubuwa ne domin ya tsoratar da mutane, don ya cimma burin ko siyasa, ko addini, ko aƙida. Wannan shi ne ma'anar ta'addanci a shari'ance.
To kuma ma'anan cewar sun haramta kungiyar su kuma da gwamnoni suka yi, shi kuma wannan me yake nufi?
Yana nufin kenan idan fa suka yi wani abu wanda ya nuna cewar suna cikin kungiyar nan, za a iya kama su a gurfanar da su gaban kotu.
Kuma hukumar tsaron Najeriya ta ayyana IPOB a matsayin kungiyar 'yan ta'adda. Kamar yadda masanin tsaro Aliko Rashid Harun ke cewa wannan ayyanawa ta dace.
Kun da defense headquarters ta faɗa ta wannan fanni a yayi daidai. The future of India, independent people of Biafra suka fitar duya bada direction akan cewa wannan operation din da suke yi fa yana da alaka da su 'yan ta'adda. Su sun ce wai suna neman a ba su independent state na Biafra, amma me ya kai su da samun makamai? Na biyu, in ka duba 'yan ta'adda duk duniya sukan yi establishing roadblock saboda suka karɓan kuɗi daga wurin mutane, suna financing activities ɗinsu. Na uku, sun zo sun samu sun yi attacking sojoji, kuma sun ce su waɗannan mutanen abinda suke yi suna son su ɓare ne daga cikin ƙasa. Duk wani ɗan ta'adda yana da wannan future ɗin.
Wasu masu rajin kare haƙƙin bil'adama musamman daga kudu maso gabashin Najeriya na nuna cewar ayyana IPOB a matsayin 'yan ta'adda ya saɓawa kundin tsarin mulkin ƙasar. Amma a cewar Barista Ibrahim Tukur El Saudi, wannan batu ba daidai bane.
A shari'ance ko kaɗan bai ci karo ba, saboda ai da an ba su suna yi, amma da suka wuce gona da iri suka nuna ta'addanci, suke barazana da rayuwar mutane, to kaga kenan sun shiga aikata laifi. Saboda haka abubuwan da gwamnonin jihohin kudu maso gabas da kuma abinda sojoji suka yi sun yi shi bisa doka da tsari.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.